بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كراتمنا نزهة النظر كالحافظ ابن حجر أعزام تيجي بعد الشيء أيو عشرين دا شدة جواتن ربيع الأول وندي ما عشرين دا سفر يعني جواتن ربيع الأول وندي داتي دا عشرين نا هجرة دبود اليهود دا عشرين دا بقي وندي داتي دا هجرة ميلادية عشرين دا شدة جواتن هدوكو. نعم، وأنا درست هنا وكنا نقول إذا ما ماسك في السنة ذات يسني شاترة من فيها أتكن مباحث التعارض كو إذا أكثر مسابقاني تكانن الحديثين أكشن الأحاديث الصحيحة من تأي أوجن النسخ كو ما يؤرف به النسخ تو إذا أكسام النسخ أكشافه كنشن حديثي تأي دون حديث يا أكي غاني واتي وأنسام النسخ ويؤرف النسخ بأمور أكي الأمر دسوني تهاني سني أكي غاني سامو النسخ أصرحها ما ورد في النص وندي فكومي فري واتو بينا شيني وندي يزو أتك النص أكفا إيش أتك النص اندي يكاو مغانا النص خطن. كحديث بريدة في صحيح مسلم كما حديث بريدة بن الحصيب أتك صحيح مسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم كتوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة كنت نهايتكم دانا هنا كو زيارة مكبر زيارة كبر برا فزوروها ينزكو زيارة شيسو فإنها تذكر الآخرة سوود سنة تنافد متن لاهرة كاقونا أكوين نفسكي نمكو داك دي حديث ديزو نتشي ور نهاني كان زيارة كبري أني زامن أوكيشي منسوخني سوود وانا حديث يافتو كري كري ياتي فزوروها kuma yayi ishara da kan cewa da kuntu nahaitukum wannan sigar madi ce, kuma dama ɗaya daga cikin abin da yake tabbatar da ake cewa ake yin nas idan aka samu hadisi sun yi ta'aruf idan aka san tarihi, in aka san yin jam aka san tarihi to al mutaqaddim sai ya zamanto shine mansukh, al mutaakhir ya zamanto shine nasi. To yanzu kaga zaka iya samun hadisi guda ɗaya wanda zai zo yayi tans abin nan wanda zai zo ya fadi nasu din ya bada ishara ya bada tasrih akan cewa an samu nasu kamar wannan kuntu na haitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Wannan shine sarih wanda yake daga cikin sigogin nas babu wanda ya fita saraha wanda take nuna babu zancen wani istinbab, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa shine yayi nuni ga cewa an samu an-nasikh wal mansukh. An gane نبي ومنها ما يجزم الصحابي بانه متاخر daga ciki akwai wanda yake kuma sahabi wanda ya rawaito hadith din shine zai yi jazma ya yanke akan cewar abin da ya rawaito shine mutaakhir, saboda ka gana akwai ijtihad na sahabi shi ko wancan nas ne na shari'u, nabi kuwa ijtihad ne na sahabi shi ko sahabi saboda ya san al mutaqaddim ya san al mutaakhir shi zai faɗa. Amma duk da haka maganarsa ba kamar a saraha ta ba kamar maganar shari'a ba, tunda ta yiwu ya zamanto ya itika ta yiwu ya yi magana akan nas bina'an ala ilmihi ba lallai ala waqi'il amr ba. Misali shi ne hadith ka qawli Jabir kana akhiral amrayni min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tarkul wudu'i mimma massat an-nar. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأمور مما مست النار. karshen tarkul wudu me nake tarkul wudu na'am kana akhir al-amrayn al-amri na wato abin da yake na karshe a koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin alwara shine rashin yin alwala daga abinda wuta ta kona shi duk abinda kaci bayan indai an sa masa wuta to ba za ta yi alwala ba saboda kaci wanda yake nuna mana cewa kenan akwai amran al-amrul awwal akwai al'amura guda biyu na farko yin alwala idan mutum ya ci wani abu sawa'un wuta ta taba shi ko wuta bata taba shi ba na biyu barin yin alwala barin sabunta alwala idan mutum ya ci abinda wuta ta taba shi to wannan shi ma kaga yayi ishara zuwa ga nas ya nuna cewa kenan da duk hadisan da suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci wani abu sannan ya tashi ya alwala kafin ya salla ya nuna kan cewa wannan alcikin al'amrul awwal amma al'amrul thani shine cewa tarku zali wannan hadisin akhrajahu ashabus sunan wannan shine nau'i na hanya ta biyu da ake gare nas hanya ta uku minha ma yu'rafu bit tarikh wa huwa kathir daga cikin yanda ake gano nas ta hanyar sanin tarikh abinda zai zo ya zamanto cewar wani sahabi ya ruwaito an yi shi a Makka wani kuma ya ruwaito kan cewa an yi shi a Madina to anan wajen sai ya zamanto kan cewa an samu nas kamar yadda wasu malamai suke gani wajen hadith din Imamatu Jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Mas'ud al-Badri domin da malaika Jibril ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wannan a Makka ne dan kamar yadda waɗansu turuq al-hadith suka zo a hadith riwaya Ibn Abbas wannan ya afku ne kashe garin ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga Isra'i da aka faranta masa hamsu salawat kashe garin sai malaika Jibril ya zo masa a lokacin sallah azhar shi yasa ma ake ce masa sallah azhar al-ula dan yake sallah farko da malaika Jibril ya sauko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ta to a cikin wannan hadith din an nuna cewa malaika Jibril ya sauko a ranar farko da farkon lokacin sallah a rana ta biyu da karshen lokacin sallah to a san dangane da sallar maghrib ranar farko ya sauko bayan gurubisham ranar ta biyu ma ya sauko bayan gurubisham so da kawai wasu malamai suka dauka akan wannan akan cewa lokacin sallar maghriba ɗaya ne shine cewa zuwa maghribi shafa suka ce zuwa sallama daga sallar lokacin ta ɗaya ne min gurubi shams miqdarin yadda za ta yi sallar raka'a uku bayan shuru'u ɗinta to amma a hadithin Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wanda yake wannan a Madina ne da ya tashi a sallar maghrib sai ya bayyana masa cewa sallar maghrib har zuwa maghribi shafaq ne har zuwa batun shafaq kaga an yi nakali da an ƙara samun tausi'a da lokacin sallar maghriba mudayyiq ne yan sai aka zo aka samu tausi'a to wannan ma nuni ne akan nasikh wal mansukh ta ya aka san wannan saboda an san tarihi qarinar shine cewa wancan hadithin na Abu Mas'ud al-Badri da Ibn Abbas an nuna akan cewa ya afku ne a Makka wannan na biyu kuma ya nuna kan cewa a Madina ne aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan to al-hafiz ne yake cewa huwa kathir wannan wai yana da yawa kuma za ku rinka ganin su a cikin littafin shuruhul hadith wajen yadda abinda malamai suke sassafawa to za ka ga yawanci shine mazanin sanin irin waɗannan kuma kamar yadda waɗansu malamai suka rubuta littafai akan wannan kamar abinda Ibn Shahin al-Hazimi ya rubuta al-i'tibar fi an-nasikh wal mansukh Ibn Shahin ma ya rubuta littafi akan an-nasikh wal mansukh duk saboda sukan kawo irin waɗannan misalai na hadisan da aka samu an-nasikh wal mansukh haka nan a waɗansu hadisan da Bahawi yake kawo a cikin sharh ma'ani al-athar da sharh mushkil al-athar duk da yake su ma suna kokarin daidaita hadisan ya da madlulun su ya saba waɗansu daga ciki yana daidaita madlulun nasu ta hanyar fitar da wanda yake nasikh da wanda yake al-mansukh وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معاربا للمتقدم عليه بايا دغا cikin alamomin da ake gare nas sanin cewa ma yarwihi sahabi alhadith alladhi yarwihi sahabi hadithin da wani sahabi zai ruwaito almutaakhir alislam wannan sifar sahabi din ne as-sahabi almutaakhir alislam sahabin da musuluncin sa ya zamanto a karshe mu'aridan lilmutaqaddim alayhi ya zamanto hadithin sa ya saba ma wanda ya riga shi shiga addinin musulunci idan aka samu hadith wanda wani daga cikin muhajirun ko kuma daga cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-ansar ya ruwaito sai aka samu wani wanda yazo daga cikin maslamatul fath wanda suka musulunta lokacin fathu makka ko kuma amul wufud shekara ta 9 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su Jarir ibn Abdullah al-Bajali da yake shi bai musulunta ba sai bayan saukar suratul Maida suratul Maida kuma ita ce sura karshe ta sauka daga cikin sai ce sura ta karshe ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka samu sahabi irin wannan ya ruwaito hadisi kuma ya saba ma wanda yake al-mutaqaddim fil Islam nasu hadisin ya zama to sabanin wannan ne wannan dalili ne akan cewa an samu nasikh wal mansukh to wannan fa ya ruwaito ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai hadda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ƙarshen rayuwarsa wannan ku tun farko rayuwarsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wannan ba zai nuna kan cewa an samu nasikh wal mansukh ba dai nuna wa saboda me wai ce ba zai nuna ba to kasi me yasa
abinda yasa malam shi wannan sahabin ne ke akwai dalilin da yake nuna cewa shi a lokacin da Allah zai duniya ya ba wajen manzo Allah ko ba ta
tare ahsan shi al-mutaqaddim din ba ba dalilin da yasa cewa idan da kamar a ce ya rasu ne kafin shigowar wannan sahabil mutaakhir ya rusu kafin ya shigo musulunci ke sai mu tabbatar abin da yaji daga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi daga farkon lokaci amma in dai yana qaidul haya zai iya yuwa ya zamanto tunda shi ma yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zamanto cewa shi ma ya ji hadisin ne bayan ma wancan wanda yake na karshen yazo ya ji ko ba haka ba shi yasa al-hadith yake laysa min hada matab ne muku rami ne muku muka fada ciki na'am
kamar tarihi hadith yana ɗauke da wani abu na tarihi wanda yake nuna abin ya faru kafin wannan shi sahabin mutu ake da ɗin ya musulun da rubu da labarin kuma shi mutu ake da ɗin ya kawo
wannan ya baya cikin wannan wannan ƙarinar ma'rifatul tarihi ne in aka san tarihi wannan ba wanda zai rigima da kai amma wannan ai ba ma'rifatul tarihi bane ƙarinar cewa wannan ya riga musulunta wannan ya musulunta daga baya to dan ya riga musulunta baya ba wannan ba dole ne ya zama to hadisin sa mansukh ba ba dole ne hadisin sa ya zama to mutaqaddim ba na'am ba gane ba yanzu alal misali hadisi ne Abdullahi ibn Mas'ud ya ruwaito shi ko Abdullahi ibn Mas'ud ya musulunta tun a Makka ya musulunta sai kuma wani sai aka samu hadisi da ya saba masa Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya ruwaito shi hadisin Jarir ya nuna cewa hadisin Ibn Mas'ud mansukh ne bai nuna ba saboda me domin tayu Abdullah ibn Mas'ud ai bai dina jin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai cewa duk hadisan da ya ji a Makka kawai ya ji su ba a Madina ya ji har ana igobe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bar duniya ma to ya ji hadisi daga wajensa saboda haka dan yazo daga baya Jarir ibn Abdullah al-Bajali yazo yayi wata uku na karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi in a cikin wata uku nan tayu shi ma Abdullah ibn Mas'ud hadisin da ya ruwaito a cikin wata uku ne ya ji saboda kaga ba yadda za a yi kasancewa ga hadisin da yake na farko ga na karshe ka gani wannan ba karina bace bancin tarihin musulunci baya nuna cewar ga hadisin farko ga hadisin karshe a cikin hadisan guda biyu shi ne dama abinda hadisi yake so ya nuna abinda yasa ya nuna wannan saboda da yawa waɗansu daga cikin malamai masu sharhin hadisai ko daga yawa daga cikin fuqaha sukan yi amfani da wannan ka'idar su ce wannan hadisin mansukh ne domin wanda ya ruwaito shi bai musulunta ba sai lokaci kaza to shine hadisi yake cewa wannan ba hujja bane akwai kamar akwai alam akwai waɗannan da dama a cikin fatwa bari akwai su irin waɗannan wuraren da dama a cikin Fathul Bari ko kwanan nan sai na kanta wani amma gaskiya na manta shi. Na'am. An fahimci tambayar sa sabani ne. Na'am. Aidama babin nasikh wal mansukh babin ta'arud. Oho, to ai shine yanzu a darasinmu da muke na ranna. Mun ce idan aka samu ta'arud farkon abin da ake kokarin yi ne ake kokarin yi. Aljam. Idan aka kasa sai kuma me? Na'am? In urifa tarikh annas ya zamanto an samu nas kenan. To idan ba san tarihi idan ba zai yiwu a samu nasikh wal mansukh ba kamar wannan surar da kake fara. Saboda rashin sanin tarihi me ya kamata a yi? A tarjih. Shajaratun mu na wancan mako. Har muka yi wannan shajara din ko? Na'am. 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 Hadithin Busrat bint Safwan. Man massa zakarahu falyatawadda. Da hadithin Talq ibn Ali. An tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam an akan mutum in ya taba gabansa yace wa hal huwa illa bid'atun mink. Ko? Saura kaga wannan shine misalin ta'aruf. To wannan akwai dalilin da zai nuna nas. Hal yumkin al-jam'u fi kuna? To me tsaya za a yi jam'u? Na'am.
Wanda man masa zakarahu bi qalbin lazza.
Malikiya kira. Na'am. Ehe, cigaba da sani.
Wan masa zakaru fi dunya da qalbin lazza. Hada ne la
yanku da dunya. Jai, hada jam. To kaga kenan kai baka to wanda yake shigo bai ji da wannan jam din ba. Wanda suka ce ba su yarda da wannan ba shine suka dauki matlaqit tarjih dan ba za ka iya sanin tarihi ba. Babu abin da ya nuna tarihi tsakanin wayannan abubuwan guda biyu. Sai suka tafi matlaqit tarjih. Waɗansu suka rinjayar da hadisin Talq ibn Ali, matlaqin Hanafiya kenan. Suka ce hadisin Busrat bint Safwan ta riwayar matsala wadda take ta Ummu Bihal Balwa. Ta shafi kowa da kowa. Amma ta yaya aka yi ba wani wanda ya sani sai ita za ta zo ta faɗi wannan hukunci. Saboda me ya haɗa ta da harkar maza har ita za ta san wannan hadisi. Saboda haka suka ke karɓan hadisinta. Suka rinjayar da hadisin Talq ibn Ali. Maslakin abin nan maslakin Shafi'iyya kuma da suke cewa Allah tana ɓatawa da mutlaqin da mas koya yake ba tare da sharaɗin sha'awa ba. Su kuma suka rinjaye da hadithin Busrat bint Safwan saboda hadithin Talq ibn Ali suka yi magana akan rashin abin nan akan rashin ingancin sa saboda akwai alamar inqita tsakanin rawi din daga Talq ibn Hadith ibn Ali al-Hanafi. To wannan shine kaga sai suka tsallake na nas saboda me? Saboda babu dalalat tarih, ba abin da yake nuna wanda yake al-mutaqaddim daga wanda yake al-muta'akhir. Na'am. Na'am. لا تستقبل الشام لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول كو نعم wannan shine akwai shi ma kaga a wannan akwai malaman da suka tafi akan cewa akwai nasikh wal mansukh anan saboda haka suka tafi akan cewa hanin da aka yi mansukh ne tun daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zamanto shine ya nuna nasikh din babu wata qarina ta tarihi a cikin wannan ba wani abu da yake nuna wata qarina ta tarihi allahumma illa a ce qarinar shine ibnu umar ya san da wannan nahayi din tunda zai tashi rayi riwayar abu wanda yake zai nuna cewa ya saba wannan nahayi din tunda idan da ba dai ya san da nahayi din ba ba zai damu ma ya ga ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta ba har ya kan cewa ya kamata ya ruwaito shi wadansu ko malamai suka dauki wani maslak akhar suka ce zamu iya jami'i tsakanin hadisan nan suka ce hadisin da ya nuna kan cewa ba za ka fuskanci kibla ko ka ba juya mata baya ba wannan yana nufin a cikin sahara ne hadisin kuma da ya nuna kan cewa na ibnu umar da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa a cikin gida ne sauraka idan kana cikin bandaki wanda aka tange shi ko akwai wani abu da suke ce tsakaninka da kibla zaka iya yin a bayan gida ko bawali sauraka kaga wannan nau'i ne na jami'i wadansu malamai kuma suka ce a'a wannan hadisi wannan jami'in ku da kuka yi ba ku tsaya akan hadisi din ba kun ƙara kiyasi tare da hadisi din domin shi hadisi din abin da ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istidbarul qibla ne ya hau ya ganshi mustaqbilal sham mustadbiral qibla saboda haka hadisin ya nuna jawazul istidbar ne kawai banda istiqbal tunda istiqbal ba abin da ya nuna shi akan wannan ba abin da ya nuna kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amma su kuma za su karfafa wancan mazhaban ta farko sun karfafa da hadisin Jabir radiyallahu anhu da yake nuna cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da wata ya ce kafin mutuwarsa da wata cewa abinan akan jawazul istiqbal wal istidbar bar rike lafzul hadith din ba Ibn Hajar ya kawo masalik din a cikin Fathul Bari za ku iya komawa ku gani almuhim wa'inda suka ce akwai nas wadansu sun kawo wannan da nuna kan cewa akwai annasikh wal mansukh kuna san misalan su suna yana nan a cikin kitabul i'tibar a saboda littafin yana cikin kwalin littafai na kuma akwai addu'a Allah ya fitar da su su fito daga cikin kwali ma samu da yana cikin littafi shi yasa da za ku ga misalai da dama wanda yake wadansu misalan akwai ta'aqubi a cikin su shi yasa ma malamai suke sabawa wadansu ce akwai nas wadansu ce babu nas yanzu kaga kamar wannan hadisin na ibnu umar da na abi ayyub al ansari kan cewa akwai na wadansu sun ce akwai nas wadansu kuma suka ce a babu nas suka iya yin jami'i tsakanin su wadansu kuma suka ce aslan ma babu ma ta'aruf tsakanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da kuma abinda ya aikata na fi'ilin sa domin fi'ilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ihtamilu al-khususiyya saboda suka ce aslan ma babu ta'aruf dan haka suna nan akan hannun su abinda ibnu umar ko ya gani wannan ya ga wani abu ne ittifaqan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nufin ya bayyana shi ba kuma wannan sai suka dauke shi akan cewa wannan khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ta suke ake cewa fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta'arudi da kaulin da ya zamanto umarni ne na al'ummarsa hadithin busra as-sahih shine hadithin shine kan cewa abin nan hadithin busra shine ingantacce kuma tarjih akai an rijaya da hadith jumhur sun tafi akan tarjihin hadithin bisra bisa hadithin talq ibn ali su sheikh al-islam ibn taymiya shine yayi da wadansu daga cikin fuqaha kuma riwaya ce akan mazhabar imam ahmad cewar suka nuna suka yi jami'i tsakanin biyun cewa idan ka taba farjinka idan da niyyar sha'awa ne shine zai alwaka za ta kare amma ba da niyyar sha'awa bace kamar ittifaqan haka ka taba wannan alwaka ba za ta kare ba sahih saboda shi hadithin talq ibn ali akwai abin da magana akan ingancin sa a sai shine hadithin busra mutum ya taba farjin sa da mas ba wai lams mutum ya taba abin mas ba lams ba lams shine ka taba da ko ina daga jikinka shafa da ko ina daga jikinka kamar da dantsanka da makamancin wannan ba zai kare alwala ba amma in dai mas ne da ɗan yatsu wanda ake al-lams al-mas da ɗan yatsu to wannan shine yake kare alwala wanda yake wannan shine maslakin tarjih da malamai suka dauka aljumhur
wurin sa wurin haka musulmi annu da sabah sai
ya warware abin an duwaito ibn umar yana wanka sai aga ya fita daga wanka sai zo sake alwala ya cikin muwatta aka tambaye shi me yasa sai yana cikin wanka wani lokaci sai ya zama to kan cewa hannunsa ya taba gaban nasa saboda kai ki sake alwala kuma ba taba ibn umar yake na'am shi lams ko shi ne a wani aula matsumin nisa wanda suka dauke shi akan shafan mace koda ka fada ka ci ta shafi su ka fadar ta alwalar ka kare shi ne bambancin lams da matsumin almuhim waɗannan za mu fita daga cikin nasikh wal mansukh fa mu koma cikin fiqhul hadith na'am ina ga maka wannan kauli ne ai ba hadisin Aisha radiyallahu anha wadansu shine ai Shafi'iyya suka abinan shine abinan Hanafiya suka tafi akai kan cewa mutlaqan duk in ka taba mace ko ma menene abinan alwalat ba ta karewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ma kuma ya taba ta ma yana yana mata qubla ya fita je sallah wadansu kuma suka yi tafsir tsakanin wannan suka ce idan abinna inda ayar da tace aula muslimun nisa zaka dauke ta a zahirin ta abinda take nufi shine ka shafa mace amma da niyan sha'awa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya taba da ya zunguri Aisha din ta janye kafarta ya sujada ko da ya sumbance ta dan ya tafi sallah wannan ba shafa ce ta sha'awa ba ba mulamata ce ta sha'awa ba wannan duk dai masalik ne na malamai ai ku karanta fa a cikin bulugu maram da sauransu na'am hafiz نعم ايه نعم نعم ايه ايه gaskiya ne wata shine ƙaryar da shi ya fada mu kuma mun ƙara masa wata ƙarina sai ya zama tukan cewa shi sahabin mutaqaddim din ya ji hadis ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi muta akhir tunda duk eh sahih shine wata shi ƙaryar da Hafiz ya faɗa kenan yanzu mu karanta ta ai mu mun kawo mu da me muka kawo ƙarinar ai ka san in ka samu hukunci guda ɗaya zaka iya samu musu aksar min dalil mu mun kawo dalil gairin dalilin da Hafiz ya kawo dalilin mu shine kan cewa al mutaqaddim tayu ya zaman to kan cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan al mutaakhir al shine ce muku al misali kamar shi mutaakhir din ya musulunta sauran wata uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to din da shi mutaqaddim din shi ba barin duniya yayi ba mutuwa yayi ba tayu a cikin wannan wata uku shi wannan ya ji hadisin a farkon musulunta sa shi ko dayan al mutaqaddim ya ji hadisin sauran wata ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya saboda haka babu dalilin shi nasa ne ma shine ma ya kamata ya zama nasa eh to almuhim shine sai Hafiz yace دليلنا لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثل أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله دومن سبب أقوي ورشي ورشي المتأخر إنه ياجي حديث دقون صحابي أقدم من المتقدم شيء المتأخر إنه يذكر بر جرير ابن عبد الله البجلي يروي تو حديث amma da yaro to hadisi nan ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji shi ba sai ya ji shi daga sayyidina Abu Bakar ne shi ko sayyidina Abu Bakar aqdam min ibn Mas'ud ko ba haka ba saboda haka sai ya zama to cewa hadisin da yaji mutaqaddim akan hadisin shi al mutaqaddim ya riga shi aw mithlihi ko kuma ya zama to ya ji hadisin daga wajen wanda suke tsara ne tare da shi al mutaqaddim din Jarir ibn Abdullah al-Bajali mai hukunta ya ji hadisin daga Abdullahi bin Mas'ud ace ya ji shi daga abinan daga wajen ko Abdurrahman bin Auf wanda yake wata kila tsara ne wasu san lokaci da suka musulunta an fahimta a Abu Hurairah da musulunta a Madina fa arsalahu sai irsalin sa shine ake cewa mursalus sahabi mursalus shi kan sahabbai su kan suna riwaya mursala sahabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan da yi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar da yawa daga hadisan Abdullah ibn Abbas abubuwan da yana riwayar kissosi da yawa wanda daga wajen sahabbai yaji daga wajen irin su Zaid bin Sabit da sauransu kamar Jabir ai kamar Anas ibn Malik hadithin Isra da ya ruwaito Anas ibn Malik ba lalle ya zama tuwaji hadithin Isra daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai daga wajen wannan sahabi yaji inda din kafan mun san Anas bai halarci Isra ba an yi Isra lokacin yana Madina saboda haka in ma dai ya zama to ya ji hikaya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ko kuma ya ji daga wajen wani sahabi sai ya yi irsalin sa domin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ne suke da suke riwaya suka ji daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba suna riwaya daga junansu suna riwaya daga junansu kuma abinda suka ruwaito in mursal ne ana malaman hadisi gabaki ɗaya su suna karban su in banda bai haddi ko malaman ko bai haƙi kuskure yayi a wajen rashin karban sa shi yasa aka ci a kansa domin illan da yasa ba a karban mursal a wajen sahabbai babu wannan illan illan da yasa ba a karban mursalut tabi'i saboda tayyu ya ji wajen wani tabi'i ne daga wajen wani sahabi to shi ko sahabi ba yadda za a ce ya ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen wani tabi'i sai dai ya ji daga wajen wani sahabi wanda yake ko makamancinsa ko wanda ya fi shi a shekaru to tunda ko wannan zai iya yiwuwa kaga abinda wannan bayan da zai zama to ƙariyar da za a iya gane na su to raka dalilai biyu ne suke nuna kan cewa riwayar sahabi al-mutaakhir in ta saba da riwayar sahabi al-mutaqaddim ba nasu bane saboda ni me yasa ba wannan ba dalili ne da yake nuna an samu nasu ba e to shine kawo daya
na farko na'am jeyu sahabin da yazo mutaakhir ya ji hadisi ne a wajen wani sahabi wanda ya riki ya girma wanda kai a wajen
wancan mutaqaddim din ahsan to dalili na biyu
kun ga kalin da sunan ya tsaya kuma ina da cikin wani abu
wannan shine ai wanda aka faɗa ya zamanto shi mutaakhir din ya ji shi wajen sahabi wajen wani sahabi da ya fi wancan mutaqaddim din ma riga shiga addinin musulunci na'am yaji ta yi cewa nabi shi al-mutaqaddim din ta yi cewa ya ji hadisin daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan al-mutaakhir tunda fardul mas'ala shine kan cewa dukkanin sun yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta sai sura daya yake cewa lakin in waqa'at tasrih bi sama'ihi lahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan shi al-mutaakhir idan yayi tasrih ya bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tattajih an yakuna nasihan to zai maganar za ta iya zaman tuwa nashi to an rushe dalilin mu kenan eh yace idan yaje idan shi sahabin al-mutaakhir yake ya sarraha cewa ai daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje to da kaga abin to gajiyar da muka kawo yanzu ta kawo domin me yasa muka ce wannan ba zai yi saboda tayyu ya ji daga wajen wani sahabi ne to ya zo ya ce ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zake da wannan eh to shi ne ai dalilin namu na biyu yana nan ko baya nan to da ka ji abin da hafiz yace gaji yace fatattabshi an yakuna nasihan bi shart an yakuna al-mutaakhir lam yatahammal min an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an qabla islamihi da sharadin cewa shi al-mutaakhir bai yi riwaya daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafin ya musulunta
ko ya kai da lokacin ba
a aiki ana matsala ne a kan cewa ɗaya da lokaci ba ai shi ne a yasa shi ya sa ke dace hankalin bai ɗaya da lokaci ba babu tarihi domin idan shi al-mutaakhir ya sarraha cewa ya ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam tayu ya ji shi ne bayan musuluntarsa tayu ya ji shi kafin musuluntarsa to idan aka san cewa bai ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin musuluntarsa ba kamar Abu Sufyan ya ruwaito hadith da ya saba ma hadisin sahabbai da suka musulunta a Makka amma kuma aka gane cewa Abu Sufyan ya ji hadisin daga wajen Annabi ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan maganar ne yayin da yake Makka shi kuma lokacin Abu Sufyan bai riga ya musulunta ba kaga babu zancen nan har yanzu Hafiz bai faɗi wannan fuskan ba kuma mu fuskan muna ganin akwai abin da warid ne akli kan cewa to da za mu toge wannan in yayi tafsiri ta ji daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai da sharadin ya zamanto cewar an san shi as-sahabi al-mutaqaddim wanda ya ruwaito wannan hadisin ya mutu kafin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su Uthman bin Maz'un saboda haka an san cewar kenan a hadisin sa yayi riwaya sa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ma musulunci wancan amma inda yana jira har zuwa mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan karirin tana nan akwai rigima koda ya sarraha cewa ya ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu ƙarya zikin cewa bai ji hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin musuluntar sa sai yu a ce ya ji hadisin ya zamanto hadisin nasa shine mutaakhir amma al-mutaqaddim ya ji hadisin bayan sa wannan wari asliya amma nan yanzu
ta take
ta ka mai ta mai ba ta tare da ni ba ta tare da ni dai dai maganganun ce yanzu abinan shi sahabi al-mutaakhir yazo ya ruwaito hadith muka ce hadithin sa in ya saba ma hadithin sahabi mutaqaddim a wannan riwayar ta al-mutaakhir ba ta mutan cewa an yi nasu ba saboda me saboda tayu shi al-mutaakhir din ya ji hadith ne daga wajen sahabi mutaqaddim aqdam min al-awwal saboda ka tayu kenan hadisin ya zo shi ne na ƙarshe shi nasa da ya ji mai wakan ya zama tushe na ƙarshe nasa ne ma na farko to amma idan ya zo yake ya ji da gwajin annabi sallallahu alaihi wasallam ne fa kaga jinsa da gwajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa hadisin ya ji shi ne bayan hadisin al-mutaqaddim ko zahirin sa kenan sai dai ya rushe wancan dalilin sai dai kawai idan ya zama to ya sarraha in aka san cewa ya ji hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya musulunta saboda kan aya ta dikin kafin musuluntar sa dan haka ba za a san wanne ne mutaqaddim wanne ne mutaakhir ba ka gani kici to amma koda ya sarraha cewa ya ji da gujin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an san cewa hadisin nasa abin nan ba a san cewa hadisin nasa ya dauka kafin musuluntar sa bane shi kansa hadisin al-mutaqaddim din zai iya yuwa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi mutaakhir din ya ji tunda ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam har mutuwar har mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda mutuwa yayi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin musuluntar wannan da mutuwa yayi kafin musuluntar wannan shine wannan zai iya zaman cewa dalili akan cewa kasar hadisin sa mutaqaddim ne an gane to na'am a kafin musuluntar shi wancan sahabin ahsan kai magana sai za a ruwaito hadisin bayan ya musulunta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
misali in ba dan Madina bane
ko
ma
wani garin a shi dan garin za su yi sura ɗaya kenan ya ruwaito daga wajen shi zai iya zama cewa wani sahabi ya riwaya daga wajen sa kamar yanda ya faru kamar Abdullahi ibn Rawaha ya rasu lokacin mu'ta ko ba haka ba lokacin mu'ta ya rasu amma kaga an ruwaito abin nan wannan hadith din nasa na yake cikin sunan Daru Kutni ko da yake hadisin da'if ne cewar wasu ran yayi janaba a yana zaune tare da matarsa sai sulali ta kwanta ya je ya samu kuyangarsa ya kwanta da ita sai matarsa ta zo ta biyo shi sai ta gan shi tare da kuyangar tasa yana kwanta da ita ta bude masa wuta sai ce ai ba janaba ne ba abinda ne da ita sai ce to in dai ba abinda kai da ita in daga kai ne karanta qur'ani kana da janaba ai mai janaba baya karanta qur'ani shine ya fara akwai abiyat din sa sanan bukhari ya kawo su abin nan وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساطئ يبيت يجافي جنبه عن جبينه اذا مستقلت بالمشركين المضاجع في يكرن ده يكي شاعر ني ده يكرن تاوت ابيار ني ماسو يوا سي تيتي ابينا كذبت امنت بالله وكذبت بصري na yadda Allah kuma na kare ta abinda na gani da ido na shine je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya wannan ziyadar na wannan kissar ta cikin Daru Kutni amma abin riwaya tana da rauni to kage Abdullahi ibn Rawaha wanda suka rawaito wannan hadisin daga wajen sahabbai ne daga tabi'ai kuma suka dauka tunda shi Abdullahi ibn Rawaha ya mutu rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Ja'far ibn Abi Talib da Zaid ibn Haritha duk lokaci daya lokacin Mu'ta a karshen wannan abin da ya faru na karanta alqur'ani din da da yayi da amma dai wannan abiyar din sun inganta da sai Bukhari ya kawo ta da duk shi ne ke ta shine wannan shine da'if din da kuma rashin karanta alqur'ani da janaba din wa amma al-ijma' kuwa in aka ce in akai ijma'i falaysa binasih bal yadullu ala zalik al-ijma' baya shafi baya zamantowa nasih wato dole nasih ya zamanto al-qur'ani ko sunna a ana yin nasakh al-qur'an bil qur'an ana yin nasakh al-qur'an nasakh sunna bis sunna na'am wai kai dan wannan ru'usul aqlam zan ga mu sannan kuma ana nasakh al-qur'an bis sunna amma nasakh al-qur'an ko nasakh al-qur'an bil qiyas ko nasakh sunna bil qiyas wannan baya yuwa domin nasakh ba takhsis bane babu sa abyad min at-takhsis wannan za ku go shi a cikin usul to ijma'a ma ijma'i shi ma baya zaman towa nasakh sai dai bal yadullu ala zalik sai dai yana nuni akan cewa akwai nasakh din in ka ga sahabbai sun yi ijma'i akan barin wani hukunci to akwai hadith wanda yake shine ya sanya suka yi wannan ijma' din duk da yake wannan akwai yanzu misalan da suke kawowa dukkanin su akwai abin nan a sabani a cikin su misalan da as-sahawi ya kawo misalan da sahawi ya kawo shine qatlu sharib al-khamr fi al-marrah al-rabi'ah hadithin da yazo a cikin Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya sha giya ai masa bulala in ya sake shan giya na biyu ai masa bulala in ya sha na uku ai masa bulala in ya sha na hudu aka kashe shi Imam Tirmidhi yake cewa hadal hadith laysa alayhi al-amal inda amatul fuqaha malai ba su aiki da wannan hadith din ba wato kuma sun yi ijma'i akan rashin aiki da shi kama an rubuto daga wajen waɗansu sahabbai suna rantsewa cewa idan suka samu wanda ya sha giya ya yi haka a marratul rabi'a za su jarka da wani hukunci a kansa su kashe shi to a wajen Imam Tirmidhi a ijma'in nan da aka yi da ya ce wannan hadith din zahirinsa ba a aiki da shi kuma bil ijma' ne inda amatul fuqaha to wannan ijma' din ba shi ne nasu din ba bal yadullu ala nas yana nuni kan cewa akwai nasir wanda ya shafe wannan hukuncin duk da yake ba a kawo shi cikin riwaya ba misali na biyu da sukan kawo shine misalin hadithin Ummu Salama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran suna tare da shi ranar sallah babba ranar yawm al-hajj al-akbar sai ɗan uwanta ɗan aminta Zam'ata bin Wahab ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da wani abokinsa suna sanye da tufafinsu ranar sallah ne a Makka bayan sun yi hijira bayan sun yi jifa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu kun yi jifa a jamra suka ce eh yace kun yi tawaful ifada suka ce a sai yace wannan hadal yawm rukhisa fihi lil muhrim idha rama al jamra annahu yahillu alayhi ma ada an nisa fa idha amsaytum wa lam tatufu bil bayt sirtum huruma idan yamma tayi ba ku je kun yi tawafi ba to kun koma cikin ihrami in har rana ta fadi wato idan mutum ranar babbar sallah bayan yayi jifa in mutum yayi jifa ba ya halatta ya aski ba zai aski shi kuma ya halatta ya fita daga cikin kayan sa ya sanya dukkan waɗansu kayan ko kuma komai ya halatta gare shi in banda kusantar mata zai sa turare sabanin malikiya zai yi dukkan abin da aka haramta ma mai ihrami yayi sai dai kawai ba zai sadu da iyali ba ko ba haka ba har sai yayi tawaful ifada to idan bai yi tawaful ifada ba a wannan rana in bai tawaful ifada ba har yamma kai a wannan rana to sai ya cire kayansa ya mai da kansa cikin ihrami shine wanda zahirin wannan hadisin yake nuna an gani to sahawi yace wannan malamai sun yi ijma'i kafatan akan rashin aiki da shi ba wanda ya riko da wannan hadisi amma shi ma akwai abin da Sheikh Al-Albani yace Urwata bin Zubair ra'ayinsa kenan da haka Sheikh Al-Albani ma ya tafi akan wannan saboda ya inganta hadisin Sheikh Al-Albani ya inganta wannan hadisin na Ummu Salama amma hadisin da'if ne saboda akwai ibtirab a cikin sa mun karanta hadisin lokacin da muke manhajiyyar majistir din mu tare da wani malamin mu Sheikh Muhammad Mustafa Al-Azami da dukkan turukan sa ya tabbata cewa hadisin din muqtarib ne an ruwaito shi daga Ummu Salama an ruwaito shi daga Ummu Qais bint Sakan an ce kissa ta samu da Ummu Salama ne an ce kissa ta samu da Ummu Qais ne an ce dan uwan Ummu Salama ne ita kuma an ce dan uwan Ummu Qais ne to saboda wannan taraddud din da aka yi ya nuna aka yi hukunci akan hadith din da al-ibtira ai ma akramaka Allah hadithin nan muqtarib a ba da tsammal kiya wannan hadith ne muftari in mutun ya rubu ya karanta in ka tsaya shi Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi ya tsaya akan ya tsaya akan riwayar yace illar hadith din kawai Ibn Ishaq kuma yayi ya sarraha bi sama a cikin sunan a cikin Sharh Ma'an al-Asa yayi tasrihi bi sama to akwai illar ta biyu ta ibtirab wanda yake bai bada jawabi akan ta bai magana akan ibtirab din ba wanda yake wannan shine illar hadith din to amma ala fard kan cewar hadith din ya inganta ma to shi as-sahawi imamu as-sahawi ya kawo cewar ijma'in malamai kan rashin aiki da wannan hadith din ya nuna cewa hadithin mansukh ne ya nuna cewa hadithin mansukh ne amma dai wahala a ce hadith din ya zama to mansukh in har an yi saboda hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne yaushe aka samu wani hadith mutaqaddim sannan kuma aka zo aka yaushe aka zo aka yi nasihin sa inda sau ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haji a sahih dai rashin ingancin hadith almuhim dai sun kawo wannan dai dan ya nuna muku cewa in malamai suka ce an sami ijma'i ya saba ma wani hadith ba ijma'in ne ya zama to nasi ga hadith din ba ijma'in yana nuna kan cewa akwai hadisi yana nan da shine ya shafe ko aya ta qur'ani ko hadith da shine ya shafe hukunci shi yasa sahabbai suke ijma'i akan rashin aiki da hadith din amma ba zai yiwu ba babu wata hujja daga wajen sahabbai su hadu akan saba ma hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai hadith an sa in dai aka in dai sahabbai suka ijma'i akan rashin aiki da hadith ko al'umma ta ijma'i akan rashin aiki da hadith to dole akwai dalili min al-qur'an aw sunna da yake nuna kan cewa wannan hadith din mansukh ne at-tarjih واذا لم يعرف التاريخ وان لم يعرف التاريخ وان لم يعرف التاريخ اذا كو با سن تاريخ با ان بغا من جم علامومن سنن تاريخ غدا نوا ني غدا 3 نا فرقو التفريح اكن نفس الحديث نبيو تفريح الصحابي ده تيوا شيني ده تيوا غانا سي نا 3 معرفه التاريخ اسم متقدم اسم متاخر نعم تو ان لم يعرف التاريخ ان باسن تاريخ با فلا يخلو اما ان يمكن اما ان يمكن ترجيح احدهما على الاخر تو اذا يا زمانتو باسن تاريخ با تو سي اتسيا ادوبا اغني كم حاله yake da shi hala guda biyu يمكن الترجيح ذا يمكن ترجيح ارنجا يدا ɗaya daga cikin hadisan akan ɗayan بوجه من وجوه الترجيح da wata fuska daga cikin fuskokin tarjih akwai abin da malaman hadisi suke kira wujuhut tarjih ya daga cikin mabahisin ilmul mustalah me yake sa a rinjayar da wani hadisi din akan daya wujuhut tarjih suna da yawa al muta'alliqati bil matn wanda suke wannan wujuhut tarjih din iri uku ne akwai wujuhut tarjih muta'alliqa bil matn wanda matanin hadisi din suke dubawa kamar a samu wannan hadisi din wanda abin nan matanin sa yazo da bayani babu wani mujmal babu wani wato bai kawo hukuncin a dunkula ba ya kawo hukuncin mufassal ɗaya hadith din kuma ya kawo hukuncin mujmal saboda haka wanda ya kawo shi mufassal ya nuna kan cewa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya faɗe shi da cikakken bayani kuma sahabi ya fahimce shi cikakken fahimta saboda haka sai a kaddamar da riwayar sa akan wanda yazo mujmal akwai kuma wujuhu tarjih wanda take ta ta'allaq bil isnad kamar ya zamanto cewa wannan wanda isnadin da ya ruwaito wannan hadith din gabaki ɗayan sa tun daga farkonsa har ƙarshensa dukkansu an yi tasrih bis sama, kowa cewa yake sami'tu sami'tu sami'tu. Eh kuma hadisin ya zama to mu'an'an bil an'ana aka ruwaito shi, to wanda yake an yi tasrih bis sama ana kaddamar da shi akan wanda yake al mu'an'an. Haka nan ko ya zama to hadis din madani ne, eh kuma hadis din iraqi ne, saboda wadannan suna ganin kan cewa hadisul madaniyin sun fi, saboda mutanen Madina ba su san tadlis ba, ko mutanen Madina sun fi kiyaye sunna fiye da mutanen Kufa. Hadisan mutanen Kufa akwai dagal a ciki, wannan yana daga cikin wujuhut tarjih, ko kuma ta ta'allaq bil isnad wal matn. Akwai wujuhut tarjih da take ta ta'allaq bil isnad wal matn jami'an. Ya zama to alal misali hadis din wan ɗaya hadis din yana cikin Bukhari wa Muslim, ɗaya hadis din kuma kawai yana cikin Bukhari ne. Wannan fuska ce ta tarjih ta ta'allaq bil isnad wal matn, saboda shi Imam al-Bukhari da Muslim hukuncen su wajen rinjayar da hadis suna komawa zuwa ga isnad da matan din gabaki daya. Saboda haka abinda suka hado a kai suka ruwaito shi shine mutaqaddim akan wanda yake Bukhari ya infrad da shi, kamar yadda muka kawo maratibu as-sahih guda bakwai din nan. Wannan yana daga cikin wujuhut tarjih. Wujuhut tarjih suna da yawa, ba su da iyaka. Imam al-Suyuti a cikin tadribur rawi wanda ya kawo sun fi wajen 50, amma kamar yadda ake cewa ba su da iyaka, saboda kowane hadisi yana da nasa wujuhut tarjih din. Yawanci daga misalai ne suke daukowa, waɗansu kuma ma da wanda Imam al-Suyuti ya kawo ba ma fuskar tarjih bane, akwai takalluf a cikin su. Amma dai abinda yasa malaman hadisi suke cewa ba su da iyaka, saboda kowane hadisi yana da nasa fuskokin tarjih din. To idan aka za a iya yin tarjih tsakanin ɗaya hadisin akan ɗayan ta hanyar ɗaya daga cikin dalil karahin din tarjih din nan, an fahimci wujuhut tarjih ko, wato abin dalilan da ake da suke sanya a rinjaye da ɗaya hadisi din akan ɗaya aula, ko kuma fuska ta biyu, hala ta biyu ba za a iya ba. Wato idan ba a san tarihi ba, hadis din la yakhlu min halatayn. Alhalatul ula za a iya yin tarjih, alhalatul thaniya ba za a iya yin tarjih ba. To kowane hali yana da hukunci. Fa in amkana tarjih alhalatul ula, kina idan zai yi ayi tarjih ta'ayyana al-masiru ilayhi, dole sai a tafi zuwa ga tarjih, ai aiki da rajih a ajiye marjuh. Shine kamar yadda jumhur suka tafi akan hadithin Busra bint Safwan da hadithin Talq ibn Ali, suka ce hadithin Busra asah min hadith Talq ibn Ali. Kaga nan an yi tarjih, tunda hadithan sun saba ba san tarih ba, to nan wajen dole sai ai tarjih. Kuma aka samu aka iya yin tarjih aka rinjaye da hadithin Busra, saboda haka yajibul masiru ilayhi. Wa illa alhalatu thaniya kenan, ay la yumkinu tarjih. Fa in amkana ta'ayyana al-masir ilayhi wa illa fala, idan kuma la yumkinu tarjih to la yata'ayyana al-masir ilayhi, fa sara ma zahiruhu at-ta'aruf ala hadha at-tartib. To idan la yumkinu tarjih din shine sai a ce tawaqquf, sai mutun ya tsaya kawai ba zai aiki da kowane daya ba. To dan haka fa sara ma zahiruhu at-ta'aruf ala hadha at-tartib, dan haka hadith a dunkule, wannan shine kamar muraja'a, hukunci ne gamewa a dukkan darasin da muka yi wancan makon da wannan makon. Hadisin da yake hadisai guda biyu idan zahirin su ya zama to sun samu ta'arub, to ga tartibin da zaka yi wajen hukunci da su. Aljam'u in amkan, in zaka iya hada ma'anonin su dukkanin su ya zama to kai aiki da hadisan guda biyu, to shi ne farko da zaka yi, shine aljam'u in amkan, kamar yadda muka gani a hadisai da dama da suka zo. Kuma kamar ma yadda muka gani wajen waɗanda suke ganin mushkila tsakanin a ta'aruf tsakanin hadisin Busra bint Safwan da Talq ibn Ali, dukkanin su za a iya daukar su a ma'ana guda daya. A dauki hadisin Busra akan wanda ya shafa farjinsa da sha'awa, a dauki hadisin Talq ibn Ali wanda ya shafa farjinsa ba da sha'awa ba. Wannan nau'i ne na jam'i. To na farko aljam'u tukuna, wa na biyu fa'tibarun nasikh wal mansukh. In ba za a iya jam'u ba, to sai a duba a gani. Za a iya sanin tarih sai ya zamanto al-mutaqaddim mansukh, al-mutaakhir an-nasikh. Na uku kuma fat-tarjih, fal-jam'u al-jam'u fal-nasikh wal-mansukh fat-tarjih. Haka maratib din suke, an gane? Fat-tarjih in ta'ayyan thumma at-tawaqquf. Na hudu kuma shine tawaqquf. At-tawaqquf ina abin da ake nufi da tawaqquf, tsayawa din anil amali bi ahadi al-hadithain, rashin aiki da kowane ɗaya daga cikin hadisan guda biyu, a tsaya ba za a aiki da kowanne ba, sai a nemi wani dalili daban daga kharij anil hadisai. ko daga qur'ani ko daga qiyasi ko daga sauran adilla abinda istihabul ha istihabul hal da sauran su wa ta'bir bil tawqif awla min at ta'bir bil tasaqut wannan ma'a cewar abinda mutum zai yi idan martaba ta hudu din tawqufi yafi bisa ce tasaqut wadan suka ce maimakon tawqufin ce at tasaqut ayyata tasaqat dalilan duk dalilan sai ai watsi da su shine at tasaqut yace wannan ta'biri ne ba wanda bai dace ba ta'birin da yafi dacewa shine tawqufi لان خفاءه ترجيح احدهما على الاخر دومن اويان فسكر ده ذات رنجاير ده حديثي ده اكن ده حديثين انما هو بالنسبه للمعتبر جوان ده يكي دوبا حديثني باوي في واقع الامر بني دان كاجا حديثي سن سابا باوي سن سابا بني كاي كما كاتا سين ترجيح باوي بزي تبا يواني اي ترجيح دين با كاي ني كاتا هذا هو انما هو بالنسبه للمعتبر في الحاله الراهنه او شيء ما معتبر في الحاله الراهنه اي سيونن جبا يا زمانتو يا غاني ما احتمال ان يظهر لغيره ما خفي عليه ترى ده يوور cewar wanunsa Allah ya bayyana masa abinda shi ya kuya ga shi na farkon wallahu ta'ala ala shi yasa yace shi yasa sai ya tabir cewa at-tawaqquf ay binisbati laka ya ayyuhan nadhir ya ayyuhal mu'tabir in ka tsaya ka buga ka kasa jin ka kasa sanin nasikh wal mansukh ka kasa yin tarjih to kai tawqquf ba ka ce hadisan duk kai watsi da su ba domin ta yugo be Allah ya bude maka fahimta ka iya yin tarjih ko kuma Allah ya kawo wani malami kana cikin karance ka sai ka ga wani malami yayi tarjih shikenan sai ka koma zuwa gare shi wadih shikenan mun gama wannan mabhasin na ikhtilaful hadith na'am يا اوري نعم ايه بايت كين هارن احسن wannan abin nan tsakanin wayannan hadisan ibnu abbas ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna wa huwa muhrim yana cikin bukhari ita kuma maimuna a cikin sunan ta rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal Yazid ibn Khusayf ya rawaito daga wajen Maimuna yace yadda take gongo ibn Abbas haka ne ya take gongona to wannan kaga nan ai kaga an samu ta'aru to ya za a yi ibn al-Musayyib yayi tarjiyati ibn Abbas kusure yayi wa in kanat khalatuhu kusure yayi wadansu kuma suka ce ابن عباس ديدي يا فدا شنو مذهب الحنفيه فكرت ابن عباس ديدي صور حديثه سبا غاشي لا cikin bukhari shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri maimuna wa huwa halal baya cikin bukhari yana cikin sunan ne dan haka karin da yadda hadisin ibn abbas kuma ku zo ku ce sahabi yayi galat sahabi yayi kuskure da wannan hujja eh to ai shine hadisin ai ba aidada hadisin na da ba dai inganta ta fada ba su suna ganin bai inganta maimuna ta faɗa ba anafiya suna ganin
amma manzo Allah yana yin aure na cikin hirami
suka ce wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aure a cikin hirami tunda shi yayi ya nuna kan cewa kenan ya halitta ai a haka suka rinja shi manzo Allah ya bari wannan shi ne a abun muna faɗan
muna masu
malamai anafiya kenan to amma almuhim dai wannan tarjihin da akai kaga dai daga cikin abin da zai rinjayar da hadisin da maganar Sayyid ibn al-Musayyib shine hadisin na Uthman bin Affan da wala ya fa cewa abin la yankihul muhrim wala yunka wanda yake cikin halin ihrami ba zai aure ba za a auren masa ba zai aura ma wani ba shi kuma ba zai nema ba za a kulla masa auren ba zai zama wali ba zai zama miji ba in yana cikin ihrami sai kara karfafa hadisin maimuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wa huwa halal kuma ma Abu Rafi yace shine ma ar-rasul bainahuma duk da yake shi ma hadisin nasu bai kai ingancin bai kai isnadin sa bai kai na Ibn Abbas ba amma an suka hadu waɗannan duk qara wujuhu tarjih ne da hadisin Uthman da kuma kan cewa wannan shine sahibul qissa ɗaya daga cikin wujuhu tarjih kenan ita ita maimuna ita ce sahibatul qissa bayan kuma ita ce sahibatul qissa aka samu wanda yake shine jakadan tsakanin su Abu Rafi dan shi yaje shine yaje aka tuwa aka daura auren ya dauko ta ya kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace huwa halal sun fi koko ibnu abbas wanda a lokacin nan suka ce bai ma riga ya gama balaga ba aya cikin muslim baya cikin baya cikin bukhari a yo amma dai ka hada shi da abin da cikin bukhari nan fa muka ce fa abin nan a yawa abin nan abinda man farada bihi bukhari shi yake gabatar akan man farada bihi muslim to muka ce da mu ruwan to amma inda za mu gane cewa kenan wujuhu tarjih din nan abu ne wanda yake zasu iya kwararowa su kan suna bukatar kai tarjih tsakanin su yanzu ka kamar wannan hadith din in ka tsaya ka duba abin da yake rinjayar da hadithin Ibn Abbas a cikin Bukhari yake hadithan da suka yi mu'arrada da shi hadithin Usman a cikin Muslim yake kuma ka'idar mu shine abin da Bukhari ya rawaito shi ake kaddamarwa akan na Muslim saboda sharadin Bukhari ya fi sharadin Muslim to kaga wannan fuskar tarjih din tana salihin hadithin Ibn Abbas to amma kuma in ka zo ka tsaya ka duba hadithin Maimuna a cewa hadithin Usman bin Affan cewa hadithin Maimuna ya karfafa shi saboda ita ce sahibatul qissa sana hadithin Abu Rafi da yake shine ar-rasul bainahuma shi ma ya kara karfafa shi ya fi sannan kuma shi gashi dukkan sun fi Ibn Abbas ke karu shi ma wannan hujja a shi ma hujja ne shi ma hujja ne Ibn Abbas kasancewar shi ba shi da shekaru dole za a dauka kan cewa kissan nan bai yi mushahadata ba yayi ruwaya ne daga wajen wani yaro ne saboda haka tunda yayi tahammul daga wajen wani sai ya zama tunai kuskure wajen tahammulin sa eh to amma lokacin da bai balagan ba a bai balaga ba bai balaga ba tukuna ai sauran sa wata uku ya balaga na'am bala eh inda yake tambaya shi yarda ka na'am cewar wato ai ba mazhaban Hanafiya in ce dai yayi cewa wato auren ya halatta a cikin ihrami amma makruhi ne wannan jami'in ai zai wahala ce wannan jami'in saboda abin nan inda kawai hadisin Ibn Abbas da hadisin Sayyidina Uthman ne sai zaka yi wannan jami'in in kawai muna ba mu da komai sai hadithin Ibn Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure cikin ihrami hadithin Usman kuma yake kara yayi aure cikin ihrami saboda haka sai mu dauka cewa hadithin Usman makruh yana nuni ne akan hanin karaha tanzihiyya ce hadithin Ibn Abbas kuma yana nuna kan cewa ya halatta to amma kana da hadithin Maimuna wanda yake suka akan hadithin Ibn Abbas domin in kai da hadithin Ibn Abbas dole ka samu jawabin da zaka ga hadithin Maimuna in kai da hadithin Maimuna dole ka samu jawabin da zaka ga hadithin Ibn Abbas to shi yasa jumhurin malamai kuma har suka samu liman daga cikin magabata shine Sayyid Ibn al-Musayyib yayi zamani da Ibn Abbas cikin almajiran sa ne yake cewa wahim al-habr habr al-umma Ibn Abbas kenan babban malamin yayi wahimi haka yake faɗa cewa kuskure yayi ba wanda baya kuskure hatta sahabbai shi yasa wata ran Ibn Taymiya ake zargin sa kan cewa wai ya ci gyaran Sayyidina Umar kuma ba wani abu ne irin wannan ne wata fatuwa za ta yi da ke karo da zahiri da dalili kwakwara to waɗansu malamai su ciro ɗansu kuma su samu ƙarfin halin su faɗa sai kuskure ne tunda ba wanda yake masu ne in ba Allah da manzon sa in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan a shahid shine cewa idan wannan jami'in waɗansu malamai sun kawo shi to amma abin da zai suka a wannan jami'in nasu shine hadithin Maimuna dan wannan jami'in zafi ne idan muka tabbatar mun yadda da hadithin Ibn Abbas to amma in muka sallama hadithin Ibn Abbas to dole mu kawo jawabin da zamu yi ga hadithin Maimuna na'am malam na'am shine rajihi ai gashi ma an faɗi cewa Ibn Abbas kuskure yayi a riwayar yabqa kuma to me yasa bukhari ya ruwaito shi wato kun ce kina a cikin hadisin bukhari akwai akwai
an ana masa gadi yala a cikin hadisi don me za daura wurin mana cikin hadisi ma dan ne wace to shi wannan hanya me yake bukata ne lokacin da annana kai kuma za ku ga daura wurin
aka ibn abbas ya ce annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to wani cikin bukhari
a wani don wannan hadisin da wannan da aka samu a cikin waya da aka samu kuma musa da ya wuce su aka ci azab hadisi a can wani ma ina da yawa wanda ake cin mursal sai ma wannan cikin saboda shi wannan mazruf bai samu uwar na abin nan uwar
nifa umur ba
wani buhari annabi ne
amma kar yan bida a cikin ka a ce buhari na su masu so masu kasa na amara شو هذا بفضل ميمونة أكو؟ إيه كمان وانا جو وانا نوعي حياتي نجم دون مثالين نجم وانا ذاها قا حديث يا نونة عن نفس الله عليه وسلم ياي وانا وكما يا نونة كان شواهاني يقولون شيني تيه قا اني جم انسو لنونة كان شواهاني وعدو كيش اكراها تنزيا هذا ايضا ديكا هذي كان بلاجم نعم
ايه
ya sharwa duk wannan suna daga cikin wannan babin jam'in da akan yi wadansu za su dauki masa kaje ko akan wannan hadisin a Ibn Hajar wajen shirin wannan hadisin ya yi magana mai tsawo akwai wanda suka tafi akan nasu akan cewar hadisin da yake hana shan ruwa a tsaye wannan a farkon musulunci ne hadisin da yake nuna cewa ya halatta mutum ya sha ruwa a tsaye a ƙarshen musulunci ne domin a hajjatul wada ne aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu kuma suka yi jam'i suka ce a me kai mu zuwa neman tarihi na sahih wal mansub bayan za mu iya jam'i mu dauka kan cewa hadisin da yayi hani kan mutum ya sha ruwa a tsaye karaha kan dihiya ne hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wani ya nuni akan cewa ya juyi eh to waɗansu za su yi taƙayyuji da zamzam amma wanda za su dauka mutlaqan ne saboda hadisin sayyidina ali filin sai na ali da ya nura bayan ya alwala a rahbatu kufa ya sha ya tashi a tsaye sha ruwa yake tadin san cewa wannan sunna ne
gari ne kai kaga ba ta wa a cikin masallaci
a ran uwan ta cikin sauki mutar da sun uwa sun ba da shawara har an zauna an tattauna kan cewa da kamata muna zuwa karatu kullum a ba mu ruwan alwala a ba mu shimfiɗa a ba mu karatu a ba mu komai ba mu muna nan zaune sai muka kaman ba da gaske muke nan ilimin ya kamata ku yi ba kira nan ba biyan malaman nan da ba kuma wani abu ba amma dai abin da yake nan haske da inji da kula da wasu abubuwa ƙanana muka ga ya kamata mu yi hukuri ko ba mu yi duba dai mu kama wani jefa a ranar ɗan uwa sun zauna kuma an tattauna an tara kudi a ranar har aka tara naira 1,800 sannan ranar lahadi kuma aka kuma zama aka tara naira 1,000 kudi suka zama naira 3,000 da naira 100 a ciki aka ba da naira 500 aka shigo injin tender sannan aka ba da naira 2,300 aka shigo mai yanzu saura naira 100 kawai ake da shi na haka za a zagaya da gida da Allah ɗan kuma duk wanda ya san zai iya taimaka ya taimaka ba da bayan zagaya da hula kuma a kodin da suka yi makan su kukalli wasu sun da za su ɗauka duk sati ko duk wata duk da inda mutum ya ga bibiya wanda ya san zai iya wannan sai zai samu yi ainihin jinaifi ya wani sunansa da fatan Allah ya ba mu sa taimaka wa
salamu alaikum salam na ba san an ƙara dai tabbatar da ɗan sauran aka minti 5 زيارة القبور نعم
وانا كل ذي نفسه حديثا وانا يدو ينا هنا ينا هنا زيارة matabarka wannan hanin da wannan umurnin da majalisar sallah ne sai na biyu wannan ya hada hadda mata ko maza ne
kadai eh maslakan lil ulama a wajen wannan maslak biyu ne akwai wanda suka daga cikin malamai da suka tafi akan cewa wannan hadith din a ya nuna wannan hadith din izin din am ne ga maza da mata saboda haka duk abin da hadith din da yake ya gabace shi na hani daga ziyarar kabari wannan hadisin ya shafe shi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu na haituku saboda haka kuma in khitabi yazo ga maza a abin nan a wajen malamai in khitabi yazo ga maza mata suna shiga ta ba aka ce ya ayyuhal ladina amanu ba wai kawai alladina amanu bane tunda mata Allah amanna ne amma su ma sai shiga ciki bitta ba saboda haka suka ce kuntu na haitukum an ziyaratul qubur aina na haitukum ma'ashirar rijali wan nisa to fazuruha wannan iznin da shi ma da yazo ba kawai ga maza bane har da mata kuma suka karfafa wannan da fi'ilin sahabbai mata kamar Aisha radiyallahu anha da tace manzo ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za ta ce in ta ziyarar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cikin sunan nisa'i ya gaya mata da abin da za ta ce inda ba kuma wannan ya faru ne a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a lokacin da ya je ya tsayaye ma mutanen baƙi a addu'a ne kalmuwaddi lil ahya'i wal amwat kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta ce to kaga wannan ya karfafa cewar inda a ce hanin yana nan ga mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me zai kai ki ziyarar kabari bayan na hana ku waɗansu maslaki na biyu kuma na malamai su ne suka ce a'a wannan hanin izinin ga maza ne kawai mata suna nan akan hannun tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'anallahu zawaratul qubur kuma wannan ya zo ne akan maza dan haka alhani yana nan akan mata so karfafa da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga Fatima yake cewa ya dauka ta je abin da makabarta ne tace bata kai ba ko dake hadisi ne wanda yake mutakallam fihi to suka karfafa da wannan suka ce wannan hanin kawai ga maza ne saboda suka tafi akan haramci ga mata hayin cewa bai halatta su tafi ziyarar makabarta ba riwayata waɗansu kuma suka yi jam'i akan cewa hanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga mata yayi hani ne saboda raunin su da gudun kar su je su yi abubuwa na ayyukan jahiliya da rashin hakuri da zai sanya su abubuwa da bai dace ba daga baya zai bada izini da ya bada izini ya halatta hatta su amma saboda gudun wannan illata nan tare da su ya zama to makruhi ne gare su dama talata riwayat ne Al-Hafiz ya kawo su kuma yana riwaya din guda uku dukkanin suna cikin matsalar Imam Ahmad
malam yayin da manzo Allah ya tabbata matan da tana kukan masu dan da ya mutu eh manzo Allah bai hana ta ziyara bai hana ta faza da
ta ya hana ta faza wani ai daga cikin
wadannan
wa daga ya daga cikin hujjar jumhur
da na yi baki da shafe su ne da ana kuma ana nafsin lana
ana nafsin ta kwarai wannan yana daya daga cikin hujjar jumhur wannan hadisin da yake cikin ina kyautar sama Al-Hafiz Ibn Hajar a wannan a wannan babin ne sharhin wannan ya sharhin matsalar ziyara makabarta ga mata na'am Said eto hadithul qullatain shi ma wannan abin ne malaman Shafi'iyya sun inganta shi irin su Baihaqi sauran malaman hadith kuma sun ce bai inganta ba na'am
sanadin da yazo an jabe da arba'un kullu sarata kullu
na'am ai an Shafi'iyya sun rinja shi
ta biya kullu na bara nan amma kullu sai ya
tabbata me shi
kullu sai ya tabbata idan da suka isra'in nan akwai arba'un kullu akwai sarata kullu duk wadannan ba su kai kirkin kullu sai da ba isra'in ne shawara
eh shi nake ce maka amma wanda suka inganta shi malaman Hanafiya ne malaman Shafi'iyya ne amma akwai sauran hukumar da suka
rinja wallahi malaman amma ba mazhaba sun rinja da su manya malamai ba da ka yarda na
san da inda
kake
goge saboda Ibn Abbar ya sa mai a ai ni yanzu hikaya nake ni ba hukunci nake ba dan ni hadisi ba ni dira su sana
istirabi ne ka zo ba ka safa 30 haka ya kai safa 30
ba nan mutum ba shi ne ba a to shi ne na'am Sa'id
Thank you.
a riwaya dai bata nuna haka ba. Na farko dai a Rahban ba a cikin masallaci bane, Rahbat Masjid Kufa, sannan ba Zamzam bane, tunda Sayyidina Ali ya wannan ruwa. Saboda haka cewar wai dan batun Tahiyatul Masjid kuma yayi haka yayi ci dan su san cewa sunna ne shan ruwa din a kai. Na'am. Da kyau Sa'id. Tabbai ka tana da kyau. Idan iftirab akan sahabi ne, hadisin ya abin nan zai tasiri ko ba zai tasiri ba. Iftirab idan kawai a sunan sahabi ne ba zai tasiri ba. Sawa'un kamar wannan hadisin, waɗansu sun ce Ummu Salama ce, waɗansu sun ce Ummu Qais ce ta rawaito. Wannan ba zai tasiri ba. Tunda dai kowanne daga cikin su sahabi ne. To amma kissa ce. Wannan ana cewar wanda suka zo wajen Ummu Salama din abin nan Zam'ata bin Wahab tare da wani, wannan kuma wanda a irin aka ce wanda ya zo Ukashata bin Mihsan ne ya shigo wajen tare da wani, suka shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So haka wannan mai girma ya nuna kan cewa kowa ya rawaita wani hadisin biki ya kissar ko ta ko ga wata faruwa. Kuma dama ai istirab ai me yasa ake illanta hadisi da istirab, cewa yana nuni kan cewa ba a kiyaye hadisin yanda yake ba, ba a kiyaye hadisin an faɗi wajihin sa sahiha ba. Tunda aka kasa kiyayewa ya nuna kan cewa bai inganta ba. Ai abin da yake, saboda haka inda kamar a ce kawai iskalin a cikin wani sahabi ne ya ruwaito, wani ya ruwaito hadisin daga Hudhaifa, wani ya ruwaito hadisin daga Salman al-Farisi, hadisin matanin zai inganta idan babu wata illa. Amma wannan illar tana nan kan cewar sahabin da ya kuskure ko ya kasa kiyayewa, ko Hudhaifa ne ko Salman, wannan zai tasiri akan hibbinsa. Malaman hadisi za su tashi a cikin record kan cewa ya yi kuskure, ya kasa kiyaye wannan, amma ba zai tasiri akan ingancin hadisin ba. Amma istirab a nan wajen ba wai kawai istirab ne akan Ummu Salama da Ummu Qais ba, istirab ne hatta a wajen gawakisar ta samu. Ka gani? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.